Shekaru.
Barkanku dai masu sauraro. Sunana Nasir S. Gwangwazo.
Ni kuma Rabi'a Hadija.
Kuma wannan labarin zai iya ceton rayuwarku. Wannan sabon shiri ne da Triple E ke gabatar muku mai suna True Crime Naija.
A cikin wannan shirin muna kawo muku labarai na gaskiya da suka danganci ire-iren laifukan da suke faruwa a cikin wannan ƙasa Najeriya.
Muna fatan cewa ta hanyar yaɗa waɗannan labaran ne za mu ƙara fahimtar nau'ikan laifuka da suke faruwa.
Kuma ta hanyar samun wannan masaniyar ne za mu iya ganowa da fahimtar hanyoyin da za mu hana faruwar laifuka da saɓawa dokoki irin waɗannan.
Kuma a kowane lokaci muna maraba da jin ra'ayoyinku. Za ku iya samun mu a kan shafukanmu na YouTube, Instagram, Facebook, Twitter mai suna 234 Audio da kuma WhatsApp a lamba kamar haka. 081-82-1-0-1-4. Baƙuwarmu ta wannan mako ita ce Rahmat, ita ce wacce za mu ba ta labarin namu tare da ku masu sauraro.
Yauwa, barka da warhaka masu sauraro, da fatan za mu kasance tare lafiya.
Rahmat Muhammad wata bakar ba amurkiya ce da ta zo a matsayin sabo baƙon murya da za ku ji, sai ku ba a hankali.
To bari mu shiga cikin shirin.
A yau za mu kawo muku labarin wata mata wacce ɗanta ya kai cikiyarta wurin hukuma saboda bata dawo gida ba. A wani lokaci da ya yi daidai da 15 ga watan Mayu shekara ta 2020, wani matashi mai suna Chinedu Obonaya yana cikin damuwa domin ya kasa samun mahaifiyarsa a waya. Ya kira layinta ya fi sau a ƙirga, amma kwata-kwata layin ya ƙi shiga. Cikin tsananin damuwa ya ƙara jarraba layin a karo na ƙarshe, ya kuma yi sa'a wayar ta shiga, an kuma ɗaga kiran, amma kuma kash ba muryar mahaifiyarsa ba ce, muryar namiji ya ji daga ɗaya ɓangaren. Muryar ta sanar da shi cewa an yi garkuwa da mahaifiyarsa, don haka yana buƙatar iyalinta su biya naira miliyan 5 kafin a sake ta. Chinedu na jin labarai da yawa na garkuwa da ake yi da mutane. Sati baya wucewa sai an ji rahoto na garkuwa da aka yi da mutane. Wasu lokutan ma rahotannin na bayyana cewa kullum garin Allah ya waye, sai an ji cewa an yi garkuwa da mutane a jihohi daban-daban.
Gaskiya dai garkuwa da mutane ya zama ruwan dare a Najeriya.
Sosai ma kuwa. A wani rahoto na SBM Intelligence, wanda wani fitaccen kamfani ne da yake gudanar da bincike kan yankuna guda 6 na siyasar Najeriya, ya nuna cewa tsakanin shekara ta 2011 zuwa ta 2020 an biya kuɗin fansa ya kai sama da dala miliyan 18. Duk da waɗannan abubuwan da suke faruwa, Chinedu bai taɓa tunanin cewa hakan za ta faru da wani daga cikin danginsa ba, ballantana ma a ce mahaifiyarsa. Kafin Chinedu ya baiwa mutumin da ya kira amsa, sai layin ya tsinke.
Janet ne na Obonaya, dattijuwa ce bazawara wacce mijinta ya rasu. Tana da shekaru 55 a duniya, fara ce mai yawan murmushi, ƴar asalin garin Ozutem da ke ƙaramar hukumar Bende a jihar Abia ce. Jihar Abia tana yankin kudu maso gabas na Najeriya. A nan ne garin Abia yake, wanda yana ɗaya daga cikin manyan garuruwan kasuwanci na Najeriya. Birnin ya yi fice wajen sarrafawa da samar da kayayyaki kamar atamfofi, sabulai, magunguna, robobi, takalma, kayan kwalliya da sauransu. Hatta Hausawa daga arewacin Najeriya suna zuwa garin na Abia yin cirani da kuma gudanar da sana'o'i da kasuwanci. Ga ma fitattun hotunan Janet guda biyu da suke yawo a yanar gizo da kafofin sada zumunta. Duba su da kanki ma domin an ce gani ya koreji.
Ha to bari na ga. Ah masha Allah. Sai dai kuma a waɗannan hotunan kwata-kwata bata yi kama da ƴar shekara 55 ba. Idan da ka bar ni ma cewa zan yi bata wuce shekara 40 da kaɗan ba.
Wannan haka yake. Rahmat Baturiyarmu. A ɗaya daga cikin hotunan tana sanye da wani gwaggwaro mai launin kore da wata kyakkyawar riga ta atamfa, ita ma koriya da ruwan hoda. A ɗaya hoton kuma tana sanye da waɗansu fararen tufafi da suke kama da shiga addini kamar irin waɗanda fada-fada mata ke sanyawa a coci. Ita ma nata farare ne ƙalƙal kamar nasu. To hakan ba zai rasa nasaba da kasancewarta a cocin Cherubim and Seraphim Church ba. Mambobin wannan tafarkin addinin sun yi fice wajen sanya fararen tufafi. Har ma an ce cocin kan yi wa Janet laƙabi da Mother of Israel. Janet tana da ‘ya’ya guda biyar waɗanda take matuƙar ƙauna, domin ko nisa ba ta so su yi da ita. Tana zaune ne tare da ‘ya’yanta a Gwagwalada da ke babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Sai dai kuma ba mu da tabbaci kan sana’ar da Janet ke yi, amma ɗaya daga cikin majiyoyinmu sun nuna cewa tana shirin fara sana’ar kiwon kaji kafin a rasa ta.
Rashin ganin mahaifiyarsa da Chinedu ya yi a daren ranar 14 ga watan Mayu shi ya tabbatar masa da cewa lallai wani abu ya faru. Domin kuwa wannan sabon abu ne a wurinsa. Ya san cewa idan mahaifiyarsa ta fita da safe, yamma a cikin gida take mata. Kuma kiran da ya shigo layinsa shi ya tabbatar masa da cewa lallai akwai matsala. Tabbas wani abu ya faru da mahaifiyarsa. Chinedu ya sake gwada kiran lambar mahaifiyarsa domin ya samu tabbacin cewa lafiyar ta kalau. Sai dai kash, an kashe wayar gaba ɗaya ma. A nan abu ɗaya ne kawai ya rage wa Chinedu ya yi. Sanar da ‘yan sanda halin da mahaifiyarsa take ciki. Nan da nan ya hanzarta zuwa ofishin ‘yan sanda da ke Gwagwalada domin ya kai kukansa. A Najeriya ba kasafai dangin wanda aka yi garkuwa da shi suke kai rahoto ga ‘yan sanda ba. Saboda masu garkuwa suna yi wa iyalan waɗanda suka sace ɗin barazanar kashe mutumin idan dai har suka yi yunkurin sanar da jami'an tsaro.
To amma shin bincike ya nuna cewa masu garkuwa sun yi wa Chinedu wannan barazanar ne?
To a nan dai ba mu samu tabbacin cewa ko hakan ta faru ba. Amma abin da muke da tabbaci a kansa shine Chinedu ya sanar da ‘yan sanda. Kuma hakan da ya yi ya dace domin nan take ‘yan sandan suka fara ɗaukan mataki. A binciken ‘yan sandan ne suka yi nasarar gano wani gida da yake mallakar wani mai suna Johnson Emmanuel da ke unguwar Wumba a yankin Loko Goma da ke Abuja. Ba mu da cikakkiyar masaniya ta yadda ‘yan sandan suka gano wannan gida domin ba kowane bincike ne na ‘yan sanda suke sanarwa jama’a ta hanyar da suka yi shi ba. Amma muna hasashen cewa sun yi ƙoƙarin bin diddigin kiran da aka yi a wayar Janet ɗin kenan, ko kuma ƙila ma ita Janet ɗin ta sanar da wani inda ta nufa. Ko ma dai yaya aka yi, ‘yan sandan sun tsinkayi wannan gida da yake mallakin Johnson Emmanuel.
A wannan lokaci Johnson matashi ne ɗan shekara 38. Kuma yana sana’ar ƙere-ƙeren ƙarafa. Johnson dogo ne baƙi kuma siriri. A bayanai da muka samu daga jaridar Daily Sun, shi ɗan asalin ƙaramar hukumar Idiato ne wacce ke cikin jihar Imo. Yana da ‘ya’ya guda huɗu da ya haifa da tsohuwar matarsa. Ya sake ta ne a lokacin da ya gano cewa tana ɗauke da juna biyu wanda ya kasance ba nasa ba. Domin kuwa Johnson ya taɓa zuwa ƙasar Qatar Tirani a shekara ta 2008. Wataƙila domin yin aikin da ya shafi gine-gine. Ya dawo Najeriya ne a shekara ta 2013 bayan lasisinsa na aiki a can ƙasar ya kare. A dawowan ne ya tarar da matarsa da ciki. shine fa ya sake ta. Johnson ya kasance ɗaya daga cikin mambobi na wata kungiya a kafar sada zumunta ta Facebook mai suna kungiyar Isayu. Kuma wannan kungiyar an yi ta ne kawai don yan dariƙar Shabrin and Serafin.
Nasiru, wannan ba cocin da Janet take zuwa ba ce?
Haka ne, cocin ce. Amma suna da kungiya a Facebook saboda ƴan kungiyarsu, domin ta wannan hanyar ne Johnson da Janet suka kulla abota har suka fara hira. Kin ji yadda alaƙar ta fara? A yadda Johnson ya faɗa, daga haka ne ma har suka fara soyayya. Ya ƙara da furta cewa a duk lokutan da za su haɗu a gidansa suke haɗuwa, ba su taɓa haɗuwa a gidanta ba. Bayan haka, a duk lokutan da suka haɗu ɗin don su je gidansa, tana nace a kan shi ya tuƙa motar, ita kuma tana zaune a kujerar da ke gefen ta direba.
Aho, sai ya zama kamar shi direba ne, ita kawai fasinja ce.
Wai shi mai dabara ba?
Ga dukkan alamu ba ta son duk wanda ya gansu tare ya ɗauka cewa su masoya ne. Amma a furucin Johnson, tabbas akwai alaƙa ta soyayya tsakaninsu, duk da dai ɓoyayyiyar alaƙa ce.
A lokacin da 'yan sanda suka isa gidan Johnson da ke Wumba, ba su same shi ba, amma wannan bai sa gwiwarsu ta yi sanyi ba. Sun ƙara bayar da himma nema wurin nemansa. Sati uku bayan Chinedu ya bayar da rahoto a ofishin 'yan sanda a Gwagwalada game da garkuwa da aka yi da mahaifiyarsa, jami'an tsaro sun yi nasarar gano Johnson a ƙauyensa da ke Isikenesi a ƙaramar hukumar Idiato ta jihar Imo. Wannan ƙauyen tafiyar awa goma ne a mota idan aka yi kudu da birnin Abuja. Sai dai kuma a nan ma ba mu da bayani ta yadda 'yan sandan suka gano ƙauyen. Mun dai san cewa sun gano ƙauyen.
To, ba mamaki sun yi wa makotansu a Wumba tambayoyi ne har suka samu bayanai akan asalin ƙauyensa.
Wataƙila hakan ne ya faru, Ramat. Amma dai ko ma ta wace hanya 'yan sandan suka yi amfani don ganowar, sun yi tattaki har zuwa ƙauyen nasa, wato ƙauyen Isiyekenesi. A lokacin da 'yan sandan suka isa, sun kama mutane uku.
An kama Johnson tare da ƙannansa guda biyu, Gideon Emmanuel ɗan shekara 31 da kuma Success Emmanuel ɗan shekara 27. Daɗin daɗawa, 'yan sanda sun gano motar Janet. Mota ce mai launin kore ƙirar Highlander ta kamfanin Toyota. Amma lokacin da 'yan sandan suka gano ta, an sake mata sabon fenti zuwa launin ruwan hanta.
To Nasir, 'yan sandan sun kama waɗanda suke zargi game da ɓatan Janet, kuma sun gano motar ta, amma kuma ina Janet ɗin take?
Haka ne, Ramat, amma ina zuwa kan wannan bayanin tukunna. A lokacin da suka kame waɗannan mutane ukun kuma suka samu motar ta, 'yan sandan ba su santa kamaiman wurin da Janet ɗin take ba, har sai da suka fara yi wa waɗanda ake zargi tambayoyi. A lokacin da ake yi musu tambayoyi ne suka sanar da 'yan sanda cewa Janet ta mutu, har ma sun binne ta.
A ranar Alhamis, 4 ga watan Yuni, shekara ta 2020, 'yan uwan guda uku sun kai tawagar 'yan sanda da likita mai nazari akan gawarwaki zuwa gidan Johnson da ke Wumba a nan Abuja. Gidan Johnson ɗin da ke Wumba gida ne da ba a gama gina shi ba, ɓangare ɗaya ne kawai aka kammala. Kangon da ke gidan nan Johnson ya kai 'yan sanda. A nan ne suka samu gawar Janet, wacce aka binne ta a cikin wani masai.
Masai fa kika ce?
Masai. Wato, shadda kenan.
To, amma mutum sukutum aka jefa a cikin masai? Kai, wannan wani irin rashin imani da rashin tausayi ne haka?
Rashin imani mai tsanani ma kuwa. Bayan an fito da gawar daga masan, sai aka nufi asibitin koyarwa na Gwagwalada domin gudanar da bincike a kanta.
A bayanan da Johnson ya bayar a lokacin da aka tume shi, ya furta cewa shi da Janet masoya ne. shekarun su biyu suna soyayya kuma ba shi da wata niyya ta cutar da ita ballantana ma har ya kashe ta. Ya kara da cewa Janet na yawan zuwa gidansa, sun jima tare, amma kuma koyaushe tana komawa gidanta bayan sun gama soyayya. Bata daba kwana a gidansa ba, kuma ta faɗa masa cewa dalilinta shine saboda ba ta son ta bar yaranta a gida su kadai. A wannan rana ta Alhamis 14 ga watan Mayu, Johnson ya tuka su a motar Janet zuwa gidansa a Wumba. Sun jima tare suna soyayya kafin ya fita domin nemo musu abincin da za su ci. Amma kafin ya fita ya sanar da ita cewa lalle yau za ta kwana a gidansa. Kituna dama a baya furta cewa ba ta taba kwana a waje ba. To a wannan lokacin ma amsar ta bata canza ba. Ta furta masa cewa sam ba za ta kwana ba domin ba ta taba kwana ba a gidanta ba. Johnson ya fita sayo masa abinci, amma a hanyarsa ta dawowa daga wurin sayan abincin ya tsaya a wani kanti na sayar da magani. Ya kuma sanar da mai sayar da maganin cewa dan uwansa na samun matsalar rashin yin bacci, dan haka yana buƙatar ya saya masa maganin da zai sa shi bacci. Mai sayar da magunguna ya faɗa masa cewa yana da maganin bacci kala uku. Johnson ya nemi da ya bashi wanda ya fi ƙarfi a ciki. Ya saya sannan ya kama hanyar komawa gidansa a wurin Janet.
A lokacin da ya isa gidan, sai ya nike waɗannan ƙwayoyin maganin baccin gaba ɗaya. Ya zuba a cikin lemon ƴaƴan itatuwa na kwali. Ya furta cewa yawancin lokuta idan Janet ta zo, yana sayo mata irin wannan lemon, kuma shan ta baya wuce kofi ɗaya. Amma a wannan ranar ta shanye lemon gaba ɗaya. Tana gama shanyewa, bacci ya dauke ta. A cewar sa kafin baccin ya dauke ta, bata mutu ba, amma akwai alamun kasala da mutuwar jiki a tare da ita. Ya fita ya bata tana bacci, kuma ko a lokacin da ya dawo ɗakin ya kwanta bacci, tana raye bata mutu ba.
Maganar da ya faɗa ta tabbata kenan, sai ta kwana a gidansa ranar.
To kawai dan kana so mace ta kwana a gidanka, sai ka bata maganin bacci mai ƙarfi ba tare da la'akari da lafiyarta ba? Wani irin iko ne wannan?
Ko kuma ganganci da rashin tunani ba? Washe gari da safe, Johnson ya yi ƙoƙarin tashinta daga bacci, amma bata farka ba. A tunaninsa, baccinta ne ya yi zurfi. Sai ya fice wasa kawai. Da ya dawo da rana, a lokacin ne ya tabbatar cewa mutuwa ta yi.
Johnson ya ce, a wannan lokacin ne hankalinsa ya tashi matuƙa. A ranar Juma'a da yamma ne ya buga a ƙaninsa gidan waya. Ya faɗa masa cewa lallai ya zo gidansa a lokacin. Ya nuna masa cewa babu wata matsala, amma yana buƙatar ya bar duk abin da yake yi ya zo. Gidan ya harzata ya zo gidan wannansa, inda anan ya tabbatar da cewa batu ake yi na an rasa rai a gida. Duk da cewa gidan shine ƙarami, amma ya nuna wa yayan nasa Johnson cewa shi ba ruwansa, ba zai sa hannunsa a cikin wannan al'amari ba.
Gaskiyarsa.
Amma sai da Johnson ya san yadda ya yi, har ya gamsar da Gidowa ɗin, shi kuma ya amince cewa zai taimaka masa. Tare suka ɗauki gawar Janet, suka jefa a cikin wannan masan, sannan suka samo ƙasa da siminti suka kwaɓa, suka shafa wurin. A kalaman Johnson ga 'yan sanda, ya ce, na aikata haka ne a cikin tsoro. Janet ba ta yi min laifin komai ba, mutum ne ya kirkice. Ta taimake ni sosai, ban san hakan za ta sa ta mutu ba. Ban san za ta mutu ba, in ji shi.
To, Nasir, wannan jawabin dai duk a cewar Johnson ne. Amma su ma kuma 'yan sandan suna da nasu hasashen na abin da ya faru. A yadda 'yan sandan suka faɗa, sun ce tabbas Janet da Johnson sun ƙulla abota a kafar sada zumunci ta Facebook. Kuma Johnson ya ruɗe ta ne ta hanyar yaudara, har ta yadda ta bar gidanta a Gwagwalada ta kawo masa ziyara. Ta wannan damar ne Johnson ya samu har ya bata kindirmo wanda ya sanya ƙwayoyi a ciki, inda hakan kuma ya zamo sanadiyar mutuwarta.
Duk da 'yan sanda suna da dalilansu na yadda cewa hasashensu shine abin da ya faru, kuma duk da kasancewar Janet da Johnson suna group daya na cocin su a Facebook, amma saurin sayar da gidansa da yayi a cikin sati daya bayan ya jefa Janet a masai bai taimaka wajen gasgata labarin sa ba, illa ma karfafa zargi da yayi a kansa.
Kuma kun san wani abu? Me yasa Johnson ya canza wa motar Janet fenti, ya kuma canza takardun mota zuwa sunansa, sannan kuma ya kira lambar danta Chinodu ya nemi musu biya kuɗin fansa naira miliyan 5?
Ke ma dai kiya yi wannan tambayar Ramat, amma a bayanan Johnson ya furta cewa shi ba mai garkuwa da mutane bane, kawai dai ya faɗa wa iyalan nata haka ne domin ya kawar da hankalinsu daga kansa.
Aho, wato shi dabarar sa ita ce don hankalin ƴan sanda ya koma kan masu garkuwa da mutane maimakon shi.
Yawwa, ke ma kin gane wayan da ya so yayi kenan. Johnson ya kafe kai da fata cewa mutuwar Janet tsautsayi ne kawai. Ya ce akwai yiwuwar ta rasa ranta ne a dalilin maganin baccin da ya zuba a cikin lemon da ya bata ta sha.
Tony na kasa fahimta. Me ya shiga kwakwalwar wannan mutumin? Me ya hana shi yadda tun da farko cewa abinda ya faru da Janet din kuskure ne?
Ko kuma ganganci ba? Ila sashen ƴan sandan akwai kamshin gaskiya a cikinsa. Ba mamaki ya yaudaro ta ne zuwa gidansa don ya yi amfani da wannan damar ya kashe ta. Abin lura a nan shi ne da ƴan sandan da shi Johnson din sun yarda cewa Janet ta rasa ranta a hannunsa. Amma abin muhawara shi ne, shin Janet tsautsayi ne ko kuma da gangan aka kashe ta? Ni dai gaskiya ban sani ba, amma ina tsammanin cewa yunkurin yin rufa-rufa a batun ya sake baddala al'amura. Idan da a ce tsautsayi ne kamar yadda Johnson ya yi ikirari, dole zai iya bayar da wata shaida da ta nuna cewa lallai soyayya suke yi da Janet. Kuma a lokuta da dama a irin wannan yanayin, waɗanda ake kama da wannan laifin suna sanar da ƴan sanda cewa suna soyayya ne. Kun tuna labarin Cynthia Osokogu wanda muka bayar a kwanakin baya? Shi ma mutumin da ƴan sanda suka kama cewa yayi da shi da Cynthia su masoya ne, amma kuma da aka bi diddigi sai aka gane cewa ƙarya yake.
Nasir, to ai ma a tunanina, idan har da gaske kana soyayya da mace kuma har kuka yi tsawon shekaru 2 tare, sannan sai a wani dalili wani tsautsayi ya gifta ta rasa ranta, menene fa'idar jefa gawata a cikin masan da ke kangon gidanka? Sannan a cikin kwanaki kaɗan da aikata hakan sai ka sayar da gidan, sannan kuma ka gudu da motarta ka canja mata fenti da takardu, kuma wannan duk a cikin tsautsayi? Da a ce tsorata ya gudu ƙauyensa ba tare da ya ɗauki komai nata ba, ta san fahimta. Amma fa har neman kuɗin fansa yayi daga wurin iyalanta. Kai, gaskiya duk wannan bayanan ba su yi kama da wanda tsautsayi ya afkawa ba.
Wannan haka ne Rabi'a. Ƙannansa Gideon da Success su ma ƴan sanda sun kama su. Johnson ya kafe cewa ba san komai game da abin da ya faru da Janet ba, sai bayan mutuwarta da ya nemi Gideon ya taya shi jefa ta cikin masai, sai kuma Success da ya sa ya je karɓi motarta.
Nasir, to na jinjina wa ƴan sanda domin wannan kaman da suka yi, amma wannan kaman an yi shi ne shekarar da ta wuce, ko an samu masaniyar wani hali suke ciki a yanzu?
To har a lokacin ɗaukan wannan shiri dai suna hannun ƴan sanda. Ba mu samu bayanan ko an gurfanar da su a gaban kotu ba, domin an kama su ne lokacin da ake tsaka da kullen annobar cutar corona. Muna da fatan Janet da iyalanta za su samu adalci a gaban kuliyaman ta sabo.
Kun san wani abu? Na koyi wani darasi a wannan labarin. Darasin kuma shine ya kamata duk wurin da nake, akwai wani amintacce na da ya san inda nake.
Haka ne Rabia, ni kam ƴan uwana sun san duk inda nake a kowane lokaci.
Kuma idan kana alaka ta soyayya da wata mace ko wani namiji a ɓoye, yana da kyau ka sanar da wani. Aƙalla hakan na iya taimakon ɗayanku a lokacin da wata matsala wacce ba a yi tsammani ba ta taso.
Hakanan kuma idan wani kuskure ya afku, kar ku yi ƙoƙarin ɓoyewa. Yin rufa-rufa yakan fi muni akan ainihin kuskuren da kuka aikata.
Ku kasance tare da mu mako mai zuwa domin sauraron wani labarin da zamu kawo muku. A labari na gaba zamu kawo muku labarin wata mata da aka tsinta a bakin ruwa an yanka ta gunduwa gunduwa. A kowane lokaci muna maraba da jin ra'ayoyinku. Za ku iya samun mu akan YouTube, Instagram, Facebook, Twitter mai suna 234 audio da kuma WhatsApp a lamba ta 081-823-1234. True Crime Niger Production ne na Triple E Media Production na shekara ta 2021. Idan kun ji daɗin wannan shiri kuma kuna buƙatar jin waɗansu shirye-shiryen namu, ku yi subscribing a shafinmu na 234 Audio a YouTube. Kar ku manta ku danna ƙararrawa bayan kun yi subscribing domin samun sababbin shirye-shiryenmu kai tsaye. Ku ziyarci shafinmu na yanar gizo a 234audio.com kuma ku yi downloading app ɗinmu mai suna 234 Audio. Za ku iya sauraron podcast ɗin shirye-shiryenmu a wurare kamar haka: Apple Podcast na masu amfani da wayar ƙirar Apple, Google Podcast na masu amfani da wayar Android, sai Spotify da kuma duk wuraren da kuke samun podcast ɗinku. Idan wayoyinku ba su zo da waɗannan application ɗin ba, za ku iya downloading ɗinsu daga Apple App Store ko Google Play Store. Ku yi subscribing kuma ku sanar da mu ra'ayoyinku game da shirye-shiryenmu. Waɗanda suka kawo muku wannan shiri su ne Rabi'a Hadejiya, Nasir S. Gwangwazo, Rahmat Muhammad, Didan Juma Tabakaji da Sam Tabakaji. Ɗaukar nauyin shiri Rahmat Muhammad. Godiya ta musamman ga Mala'iwa Badu Ikaleku. Ku ci gaba da kasancewa tare da mu a koyaushe don jin daɗaɗɗen shirye-shiryenmu a shafinmu na 234 Audio. Kasance cikin ankara da aminci a koyaushe. Sai mun haɗu a shiri na gaba.